This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 16 ga watan Oktoba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta ce farmaki ta sama da Isra'ila ta kai yau Laraba ya kashe akalla mutane 5 a garin Nabateh da ke kudancin kasar. A yayin da duniya ke tunawa da ranar cin wato ranar abinci ta duniya a yau, mahukunta a jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa ranar na zuwa ne a daidai lokaci da kasar ta fuskanci matsala ta sauyin yanayi. Kana shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira da a baiwa Ukraine gayyata ta shiga kungiyar NATO ba da wani sharadi ba.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an yi jana'izar mutane sama da 100 da suka rasa rayukansu sanadiyar tashin gobara bayan da wata motar dakon man fetur ta fadi a karamar hukumar Taura da ke jihar Jigawa a Najeriya. Bayan haka za ku ji yadda 'yan Nijar ke bayyana farin ciki bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta sanar da karya farashin siminti da nufin sassauta matsan rayuwa da al'ummar kasar ke fuskanta. Koda yake wasu sun buƙaci hukumomin kasar su mai da hankali akan muhimman abubuwa da suka fi ciwa jama'a tuwo a ƙwarya.
Duk abin da ya shafi dangance maka ya kamata a ce yayo ƙasa, saboda rayuwarmu ta ta'allaka ne akan abinci. Ba mu ci abinci ba har yanzu, ku kanmu abinci kawai.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa wanda ya tattauna akan mahimmancin samawa makiyaya guraben samun ilimi da kuma tabbatar da zaman lafiya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniya. Ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta ce farmaki ta sama da Isra'ila ta kai a yau Laraba ya kashe akalla mutane 5 a garin Nabateh da ke kudancin kasar. Jama'ai sun ce bagajin garin yana cikin waɗanda suka mutu. Ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa cewa ta kai hari akan tungaye da dama ta Hezbollah a yankin Nabateh. Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a Lebanon, Jenny Hannes, ta ce harin da Isra'ila ta kai na zuwa ne bayan wasu hare-hare da suka auna fararen hula da gine-ginen fararen hula a fadin Lebanon. Kana ta ce dalilin haka fararen hula suna fuskantar ukuba mai tsanani. Lokaci yayi da ya kamata duk wani bangare da ke da damuwa ya aje makami, kana a bude kofar neman mafita ta hanyar diplomasiya wadda za ta kai ga samun lafiya ko kuma zaman lafiya ga 'yan ƙasa da ma yankin baki daya, inji Hannes tana faɗa a wata sanarwa. Yayin da duniya ke tunawa a yau 16 ga watan Oktoba ranar abinci ta duniya, inda mutane miliyan 733 ke fama da ƙarancin abinci ko kuma yunwa a faɗin duniya, hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa ranar na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta fuskanci matsala ta sauyin yanayi, inda ta yi fama da damanar bana da ambaliyar ruwa da suka yi ɓanna sosai ga gonaki tare da lalata albarkatun noma masu yawa da ke iya kawo cikas ga manufofin kasar na samun abinci mai tarin yawa a kasar. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
A daidai lokacin da duniya ke tunawa a yau da ranar abinci ta duniya, hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana irin yanayi na ambaliya da ke nasaba da canjin yanayi da kasar ta samu kanta a ciki, da ya sanadin ruwan sama da aka shatata a kasar suka mamaye waɗansu gonakai a dukkan jihohin kasar da kan iya kawo nakasu ga waɗansu manoma wajen samu abinci wadatacce, kamar yadda ministan harkokin gidan gona Alhaji Muhammad Usman ya bayyana wa 'yan kasar a kahohin yada labarai na kasar. Wannan shekara muna tunawa da ranar abinci ta duniya ce a daidai lokacin da ƙasarmu ta sha kashin canjin yanayi da ya haifar da ambaliya mai yawa a yankuna daban-daban na wannan ƙasar. Ganin cewa an samu albarkatun noman na damanar bana masu tarin yawa, hukumomin ƙasar a kowane ɓangare da yankunansa yin kira suke ci gaba da yi ga jama'a da su yi tanadi su bar almubazzaranci da abin da suka noma, kamar yadda Suleima Arzika magajin gari na riko na birnin Kwani ya mini ƙarin bayani.
Shekarar bana Allah ba mu ci maka nan guduma Kwani, kuma a ce maka duk faɗin ƙasar Nijar duka alhamdulillah an samu ci maka bana. Albarkacin wagarana ta ci maka, ina kira manoma da gasu ɓannata alherin da Allah ya basu a ce tun da an samu ci maka a yi ta bukukuwa ana ɓannata abinci bai kamata ba.
To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi ya jagoranci taron jana'izar mutane fiye da 100 da suka rasa rayukansu sanadiyar tashin gobara bayan da wata motar dakon man fetur ta fada a garin Majiya na ƙaramar hukumar Taura a jihar ta Jigawa. A hannu guda kuma hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar ta ce alƙalaman waɗanda suka mutu na ƙaruwa. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mota ce dai tanki ta taho daga Kano muke tunani, kuma za ta wuce ta kai kaya gabas. To sai ya ɗan yi aran hannu. Aran hannun da ya kuma sai akwai wani mai 'yar kurkura shi kuma ya lodo tumatiri. Da ya lodo tumatiri ɗin sai ya ga kamar zai taka, to ɗauke kan da yi sai kawai kan ya cire sai ya bar iya tankin. Tun daga nan ruwa yake manya ke ta zuba. Mutane na cikin gari haka da matafiya a babura da motoci sun zo wucewa sai suka ga ruwa kamar ruwan sama, mai kamar ruwan sama suka gani. To sai wasu suka dan fara tunanin ko su taba.
Sunana Sagiru Umar Sandai Majiya. Gaskiya je da muka zo misalin 11:30 he wuta ta tashi. Wutar da ta tashi da gun da fetur ya zuba cikin gora kan mutane ta nan wuta ta tashi. Wanda suka kasa tsira sunan da heda aka zaka dauke su, wasu an nemo su da ransu, wasu ba an nemo su bare. Wanda aka fito da su daga cikin daji mun fito da mutum 95.
Wasu galau kenan dangane da hadarin tankar fetur da yawa kana a daren jiya a ƙauyen Majiya na kan titin Kano zuwa Hadeja zuwa gurin jihar Yobe mai makwataka da jihar Jigawa ta Shira arewa maso gabas. Jami'an aikin ceto da sauran hukumomin bada agajin gaggawa sun isa wurin bayan samun rahoton al'amarin. Dr. Mai Riga da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Jigawa ya yi ƙarin haske.
A yanzu dai akwai mutane 107 sun mutu, 57 suna asibiti. To amma su din ma yanzu mun fara samun labaran cewa daga ji ɗaya ya mutu, biyu ya mutu, da yanan da yake an karkasa su ne zuwa asibitocin da ke jihar.
Gwamna Umar Namadi na cikin ɗimbin mutanen da suka halarci sallar jana'izar da aka yi wa mutane fiye da 100 a lokaci guda.
Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa sun huta, Allah ya sa sun yi shahada. Wannan wani irin tsari, akwai mutane da suke a General Hospital Ringin, akwai wanda suke General Hospital Jafun, akwai wanda suke a General Hospital Hadeja. Sannan kuma mun yi make returnership da tertiary hospital, akwai Federal Medical Center Birnin Kudu, akwai Aminu Kano Teaching Hospital da kuma Federal Medical Center Guru, waɗanda suke Hadeja wanda General Hospital ba za su iya taking care ba mun yi a kai su Guru. Sannan waɗanda suke nan Ringin a kai su Kano, waɗanda suke Jakun kuma a kai su Birnin Kudu.
Hadarin tankar mai ya daɗe yana lankwame rayukan bil'adama a Najeriya, kuma ya zuwa yanzu babu wani sahihin mataki da hukumomin ƙasar suka ɗauka domin daƙile afkuwar hakan. Amma masu kula da lamura sun fayyace dalilan rashin ɗaukar darasi game da irin wannan al'amari.
A Najeriya babban abin da ke haddasa irin waɗannan abubuwan shine rashin ganin kima da daraja na ran ɗan adam. A Niger Delta an daɗe ana yi, amma ba a taɓa ɗaukan wani mataki a kan faruwar irinsa ba. Dukkan hukumomin nan ba su aikinsu. Illa kawai aikinsu suke, misali ita NPC kokarinta ta saye da mai ta samu kuɗi, shikenan ta gama aikinta. Menene wani irin haɗari ne tattare da saye da man da dakwansa da dukkan abubuwan da ta'ammali da shi tana da alhaki ba domin kana kallon abin da ya faru a Jigawa ka san cewa an jahilci shi kansa man fetur.
Kamaradi Hayashu Aibu Ungwagwa kenan guda cikin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Wallahi kiyaye gaba a gaida Muhammad Ibrahim Kwade da wannan rahoton. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniya.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira da a baiwa Ukraine gayyata ta shiga kungiyar NATO ba da wani sharadi ba, da kuma daukar matakin tsawatawa ba na makami mai linzami ba ga ayyukan Russia. Yana fadin haka ne yayin da ya bayyana a gaban majalisar dokokin kasar Ukraine a yau Laraba don bayyana shirinsa na nasara a yaki da mamayar da Russia ta kai ma a kasar. Tare da kawayenmu, wajibi ne mu sauya al'amura domin kawo ƙarshen wannan yaki ba tare da la'akari da abinda Putin ke bukata ba. Zelensky ya ce wajibi ne mu sauya abubuwa domin tilastawa Putin ya rungumi zaman lafiya. Wasu bangarori na shirin sun hada da alƙawarin shirin sake gine-gine bayan yakin daga kawayenmu da kuma taimakon kare albarkatun kasar Ukraine. Zelensky ya sha tattauna wannan batu akan wannan shiri a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata da shugabannin kasashen yamma.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, 'yan kasar sun bayyana farin ciki bayan da gwamnatin mulkin soja a ƙarƙashin Janar Chani ta karya farashin siminti da kashi 35 cikin 100 da nafin abinda ta kira sassauta wahalhalun al'umma. Sai dai tuni wasu suka fara kiran hukumomi da su ɗauki irin wannan matakin akan abubuwan da suka fi addabar talaka, wato kayayyakin abinci da sauran ababen masarufi. Wakilin muryar Amurka Salamu Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Dukkan wasu harajin da kamfanonin da ke shigo da siminti daga waje kuma suke da ofishi a Niger da waɗanda ke ayyukan haƙo siminti da masu kasuwancin siminti ne gwamnatin ƙasar ta janye a ƙarƙashin wata dokar da Janar Abdurrahman Chani ya saka wa hannu da nufin baiwa 'yan ƙasar damar sayen siminti akan farashi mai rangwame. Matakin da shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi ke marhaban da shi.
Har san shekara ta bana damana ta ba da ruwa aka yi da yawa, gidaje da yawa a cikin ƙasa sun ruguje. Daman gidajen laka ne, kuma yanzu da ya zama aka karye farashin nan muna tamahan mutane suna yin kokari su bar zancen laka yanzu su komo bisa siminti. Gaskiya wannan abin sai a jinjina musu su ci gaba da yin hakanan, don ana yin hakanan za ganin an samu yardar jama'a duk gaba daya.
Sabon tsarin farashin simintin a ƙarƙashin wannan doka na nufin daga yanzu tan na siminti samfarin CEM 232.5 ko kuma CEM 232.5 da a baya ake sayarwa a jika 85 na sefa za a fara sayar da shi a jika 51 a jihar Tawa, jika 55 a Yamai, jika 56 a Doso, jika 57 a Maradi, jika 58 a Zandar, jika 59 a jihohin Difa da Agadez da Tilaberi. Wasu magidanta wato Abba Dan Ilela da Sahabi Manu da na Tuntuba sun bayyana gamsuwa da wannan tsari.
Tunda in ka doka akwai inda sakon ko yayi tsada bai kai jika uku, to kenan sauki ne ga masu karamin ƙarfi wanda ana iya hada da sumuntin domin a taddogi na saboda ta samu inganci. Na haka ana iya cewa abin kwarai ne.
Wannan simintin da aka ce an rage ba wai a ce an ragen ba, kuma a waye gari mutum ka je wurin sayan shi ka ji yana ne da yake. Kenan ya kamata gwamnati ta sa ido ta kula ga yadda ake sai da simintin ya dawo yadda muka ji ragin nan.
Yunkurin gwamnatin ta CNSP na zuwa a wani lokacin da ake fuskantar hauhawar farashin kayan abinci a kasuwanni, lamarin da a baya ake dangantawa da takunkumin kungiyar sai da yawo. ganin yadda tuntuni aka rufe babin dambarwar da ta biyo bayan wannan mataki ya sa 'yan ƙasa jan hankulan mahukunta akan buƙatar su dubi wannan fanni da ke matsayin mafi mahimmanci ga talaka a yau.
Yadda sumuntun ga ya sabko, to muna fatar shinkafa ita ma ta gangaro ƙasa ta faɗo warwas, yadda talakawa za su yi gina a samu kuma a dawo shinkafa a ba ma'aikata domin su ji daɗin gina.
Duk abin da ya shafi danganci maka ya kamata a ce yayo ƙasa, saboda rayuwarmu ta ta'allaka ne akan abinci. Ba mu ci abinci ba har yanzu, ku kanmu abinci kawai.
Kasar Niger wacce Allah ya horewa arzikin siminti na da kamfanonin haƙar siminti kimanin biyu waɗanda China ke da hannun jari, wato da daɗaɗɗen kamfanin Malbaza Cement Company da kuma wanda hanɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya jagoranci bikin ƙaddamar da ayyukansa a watan Yulin 2023, wato Mango Cement da ke ƙauyen Bada Gishiri, dukkansu a jihar Tawa. Sannan kamfanonin ƙetare irin su Dangote kan shigo da siminti a ƙasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke lalabo hanyoyin warware matsalolin da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce kuma ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan bada fifiko wa samar wa makiyaya guraben samun ilimi don kawar da jahilci da samun zaman lafiya. A ƙarshen makon jiya ne kungiyar Fulani ta Fudeko ta gudanar da taro a jihohi 11 da babban birnin tarayya Abuja. Makasudin taron shine su tunatar da junansu irin al'adu masu kyau da suka gada da faɗakar da al'ummar Fulani muhimmancin ilimi na zamani da na addini don samun sukunin walwala. Abubakar Gambo shine shugaban Fudeko a jihar Plateau.
Alhamdulillah ya jiya makasudi wannan taro shine na farko, wato zaburar da kuma ƙara raya al'adunmu na al'umman Fulani da dawo da hankulan, wato ma'ana matasanmu da yaranmu ga al'adunmu wanda suke masu kyau. Kula da lura da cewa wasu yaran yanzu suna bauɗe hanya,
yanda ake samun matsalolin tsaro musamman tsakanin al'umman Fulani da waɗansu sauran ƙabilu. Me kuka tattauna akan wannan?
To alhamdulillah ya ji wannan sai in ce kusan shine wato jigo na wannan taron. Kula da cewa matsaloli yadda suke faruwa a ƙasar nan tsakanin makiyaya da manoma, shi yasa aka kawo wannan abun nan din domin ya dawo da al'ada ta Fulani, da wanda muka sani ta kunyan nan. Idan da da akwai kunyan, ba a samun ba Fulani ka same shi wai ya je ya koye wani wai aikin nafin, musamman mu a arewacin Najeriya ba mu san wannan abun nan din ba. Ba a samun ba Fulani ya je an same shi yana fashi. A da kun sani in abu irin haka ya faru da ba Fulani gudu ma yake bar gari saboda kunya. Mun sani akwai kalubale da yawa, yaranmu wasu kaɗan daga shi, don ba za mu ce kin san ana maganar Fulani Fulani lalacewan ba wai Fulani duka bane, kusan wanda suka lalace ɗaya ne daga cikin al'umman Fulani. To amma mutum ɗaya waka ce akwai wata wasu da Hausa ake faɗi wake ɗaya kan ɓata gari, kusan hakan ne. So mun dawo da wannan domin mu nuna cewa mu al'umma ma jama'a ma wanda muke zama da su, Fulani suna nan da al'adunsu. Duk mutumin da ke da kunya kuma duk abu da wanda yake da bai da kyau, kinnafin, shaye shaye, tare hanya, ayi fashi, ayi wasu abubuwa da duk mai kunya da wanda ke da fulaku a jikinsa ba zai yi ba.
Ina gwamnati za ta shigo domin tallafa muku domin a samu al'umma na Fulani mai tsafta.
In kika duba galiban wanda suke waɗannan abubuwan kinnafin, shaye shaye, ne ne mafi yawansu ba za ka samu wanda ya karatu. Doka muna roƙon gwamnati ya taimaka mana wajen dawo da makarantu na nomadic school. Na biyu, akwai labuka namu na Fulani. In babu labi dole a samu matsala. Duk da aka je aka samu misali ga gona ba labin da saniya za ta shige matsala ne. To musamman akwai hanyoyi labuka wanda ake kiranta su international cutters route. Ya taimaka a yi magana a bude waɗannan wuraren. Sannan abin da ya shafi abubuwa na kaman irin wannan abin da muka yi yanzu, za mu roki gwamnati ta shigo ta tallafa mana domin muna yi ba wai don mu kawai, don al'umma da kuma shauran kabilun da muke tattare da su.
Hajiya Hashiya Ibrahim ta zayyana wasu matsalolin da matan makiyaya ke fuskanta.
Ce yaran mu mata da su suna da ilimi da son zaman lafiya, amma gaskiya ba sa samun zuwa makaranta, kuma ana musu aure da wuri, kuma lokaci auren nan ma ba wai me shi tana so bane, ana planning ne tsakanin iyaye a aurar da su.
A al'ada dama an san cewa Fulani kan auren dangi ake yi, kuma shiryawa ake yi tun daga farko kenan. Kuna ganin kamar wannan ya zama matsala a wannan zamani?
A wannan zamani gaskiya ya zama matsala, saboda baya ba su dama su yi karatun boko. Yanzu an lokaci ya canza, yanzu ba irin da ta ba. Muna son yara su yi makaranta, su ma ko mu ne representative, ai akan yi shi da Western education ne. To yaranmu kuma kin ga an bina dadin nan, ai za a basu a baya, ko kuma mu ce ma an ga an basu a baya. To shine muna jaddada wannan gargajiyar samu yaranmu idan su waye, ko iyayenmu idan su waye, samu sa yaran a makaranta.
Kin fara batun kiwon lafiya, musamman matan Fulani suna daji ne, wani lokaci idan haihuwa ya zo sai kiga ana samun matsala, kenan ba a samun cikakken kiwon lafiya?
Gaskiya ba kiwon lafiya ba a ce ba a samu ba, amma yana nesa ne da matan Fulani. Kafin matan Fulani ta tashi daga Ruga ta ce ta kai yaronta asibiti, gaskiya wani lokaci za ki samu ma akwai kogi, kamar da damuna an yi ruwa, kin ga haya kogi yana da wahala, sai ka samu mata ta mutu ko kuma yaro ya rasa shi, saboda babu. Mu muna so gwamnati da Allah ta kawo asibiti kusa a Rugage, mutane ma ko a mobile services na wanda suke shiga Rugage, samu a rage mutuwan mata da kanana yara.
To da yake na san zamani ya sa waɗansu matan suna samun dama na yin karatu, ya zuwa yanzu wacce gudunmowa irinku da kuka samu wannan dama kuke bayarwa na tabbatar da cewa wato ƴaƴa mata su ma sun samu wannan ilimi?
Abinda muke samu shine idan an je taro irin na Fulani, mukan tashi mu yi magana mu ce dan Allah su yi kokari su sa yara mata, muna wayar da su, kuma ana dan samun daidaitun su wanda yanzu suna kammala karatun su har ma suna yin gaba da na secondary.
To bayan wannan karatu, wani riba suke samu da wannan karatu?
Riban da suke samu da karatu shine ai in ka ilmantar da ƴa mace kaman ka ilmantar da nation ne gaba daya. So idan ka ilmantar da ƴar Fulani guda daya kaman ka ilmantar da Rugagen Najeriya ne ko kuma duniya gaba daya.
Zaman lafiya da dadi sai da shi.
Muhammad Nuru, wani matashi, ya hori ƴan uwansa matasa su guji daukan doka a hannunsu.
To yadda za a kawo maslaha shine na farko fahimtar juna, da kuma yi wa dukkan kowane bangare adalci. Abinda muke nufi ba kowane bangare adalci shine a koma rayuwar da ake da tsakanin Bafulatani da manomi.
To yanzu akan samu bata gari, ba hada kai kila ma ba kabila ko addini daya ba, su yi ta wannan barna. Kuna matasa, ya za ku tabbatar da cewa kun wayar ma mutane kai domin a fahimci juna tsakanin al'umma gaba daya?
To farko dai abun da zan kira matasan Fulani a shine mu guji daukan doka a hannu, mu zamanto jakadun lafiya, a jakadun zaman lafiya kowane bangare tsakanin al'umma, tsakanin manoma da makiyaya, tsakanin al'umma a cikin gari, tsakanin Rugage a cikin gari. Duk wani abun da aka masa ya kai gaba, ya kai ga shugabanni na kungiyoyi ko kuma jami'an tsaro ko kuma masu anguwanni ko kuma sarakunan gargajiya na al'umma, wannan shine kai zai kawo zaman lafiya a tsakanin al'umma.
Ga Jibrin Dauda Ibrahim kuwa, kiraye wa makiyaya da su rungumi kiwo irin na zamani.
Mu wayar da kai wa al'umma Fulani makiyaya da su rungumi kiwon zamani, kuma muna kira ga gwamnatin tarayya da na jihohi da su tallafa a kirkire makiyaya da inda dabbobi za su kiwo da kuma inda za su sha ruwa, domin idan kika lura dajin ya kare, sannan burtali inda dabbobin masu ke bi ya kare. Yanzu dole ne a dawo kiwon zamanin, amma ba zai yiwu ba dole sai gwamnati ta sa hannu ta tallafi Fulani.
Na san a baya gwamnati ta sa hannu ta tallafa Fulani, amma kuma waɗansu Fulani suna cewa karfinsu bai kai na yanda za su yi wannan kiwo na zamani ba. Ya kuka ɗauki wannan mataki na gwamnati?
Akwai rashin karfinsu, sannan kuma akwai rashin ilimi akan kiwon zamani, domin duk abin da baka da ilimi akan sa ba, duk karfinka zai baka wahala. Sannan kuma har yau matakin da gwamnati take cewa ta ɗauka za ta ba da tallafi menene baya isan hannun makiyayan. Wasu ne suke rike wannan tallafin ba makiyayan ba.
Haka daidaitawa da masu fada a ji suka yi ta yin jawabai a wurin taron.
Suna Walin Wasai Alhaji Adamu Idris Walin Wasai.
Don Allah ba annabi a inganta makarantar boko, a inganta islamiya, a za hankalin yara, duk abin da za a kashe boko a to don a yi zamani da su. Duka abin da ana yi na zamani a yi da mu, mu ba da son zamani ana yi da mu. Kuma ba yin zamani sai da boko. Mu dawo abin da na hannun mu kashe da ayyukan mu Fulani, mu ba da karatun boko su na samu albarka don kar a tafi a bari mu.
Suna na Sadiq Musa Turaki.
Ta yaya irin wannan taro mai muhimmanci zai taimaka wajen kawo zaman lafiya musamman ma a Najeriya?
Insha Allah kowa zai zauna lafiya da dan uwan shi. Muna kira ga iyayenmu Fulani, abin da aka san ku da shi in nan na tuntuni na kiwonku na zaman lafiya, ku ci gaba da yi saboda ya kawo haɗin kai da juna gaba daya. Kuma ku ci gaba da sa yaranku a makaranta saboda a samu ilimi, domin ilimin shi ne zai bada gincin zaman lafiya.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya nufe mu da gani zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Madalla a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'il Agnes Malam Faturi, mazaunin Difa, Jamhuriyar Nijar, mai cewa Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon fashewar tankar mai a jihar Jigawa. Sannan muna kira ga al'umma akan cewa a duk sanda aka samu wani hadarin zubar da man fetur su daina yin tururuwa wai da sunan kwasar ganima. Sai kuma ra'ayin Musa Malam Indu Kazawai Nijar, mai cewa duk da cewa hadari yana zuwa ne daga indilla, amma ya dace hukumomi su rika daukar matakin hana direbobi gudun wuce sa'a musamman a cikin gari. Muna addu'ar Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu cikin wannan hadari na gari na a jihar Jigawa, Najeriya. Sai kuma ra'ayin Ilyasu Yakubu, mai cewa salamu alaikum BOA Hausa. Kokarin da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi na laftawa manyan attajirai haraji don samun kuɗin shiga, hakan ya yi daidai. Muna fatan Allah ya sa hakan ya zama silar ingantuwar tattalin arzikin ƙasarmu Najeriya. Ku tashi lafiya BOA, mun gode.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a taƙaice.
Hukumar da ke da alhakin kula da lafiyar shugaban kasa da kuma manyan jami'an kasar ta buƙaci hukumomin binciken manyan laifuka a matsayi na jihohi da ƙananan hukumomi da su ƙara ƙaimi wurin daƙile barazana da ka iya rikidewa zuwa tashin hankali. Hukumar tana kuma ƙoƙarin nuna wa 'yan sanda a faɗin kasar yadda za su gudanar da hakan. A yau Laraba, cibiyar da ke kula da barazana ga ƙasa a ma'aikatar tattara bayanan sirri ta Amurka ta fitar da wani sabon tsari da zai karfafa gwiwar jami'an tsaro, jami'an binciken manyan laifukan, domin kirkiran wani rukuni da aikinsa ne magance duk wani yunkuri na barazana idan an samu wata babbar damuwa, ko da yake babu wata dokar da aka karya akan haka. Tsarin kai tsaye ya yi kira ga hukumomin 'yan sanda da su kafa wani sashe da cibiyar ta kira sashen kimanta ɗabi'u masu barazana da zai iya magance haɗari da ke tattare da irin waɗannan ɗabi'un, kana ta taimaka musu kafin wato ɗaiɗaikun mutane masu irin wannan ɗabi'un kafin ya rikide zuwa tashin hankali. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon ta ce farmaki ta sama da Isra'ila ta kai yau Laraba ya kashe akalla mutane 5 a garin Nabatahi da ke kudancin ƙasar. Jama'an sun ce magajin garin yana cikin waɗanda suka mutu. Ma'aikatan sojin Isra'ila ta faɗa cewa ta kai hari a kan tungayi da dama na Hezbollah a yankin Nabatahi. Yayin da duniya ke tunawa a yau ranar 16 ga watan Oktoba, ranar abinci ta duniya, inda mutane miliyan 133 ke fama da ƙarancin abinci ko yunwa a duniya, hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana wannan lokaci ya zo da matsala.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.